Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa kimanin mutane 94,000 ne hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi wa sabon katin zabe a jihar Niger, amma wasu 'yan jihar sun ce ba su gamsu ba. Bayan haka za ku ji cewa ranar 15 ga watan Janairu a kowace shekara rana ce ta tunawa da 'yan mazanjiya, kuma a wannan ranar wato jiya kenan aka mika wa gwamnatin jihar Borno wasu tubabbai 'yan Boko Haram su 244. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta ba tubabbin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Shugaban hamayya na kasar Kenya Raila Odinga, wanda jam'iyyar National Super Alliance NASA ta kalubalanci sakamakon zaben da aka sake gudanarwa, ya sha alwashin cewa zai rantsar da kansa a matsayin shugaban kasa na al'umma a ƙarshen watan Janairu idan Allah ya kai mu, muddin ba a yi zaman sulhu tsakaninsa da shugaba Uhuru Kenyatta ba. A wata hira na musamman da aka yi da shi a sashen Swahili na muryar Amurka yau Talata, Odinga ya musanta zargin da ake yi masa na cewa zai rantsar da kansa ranar 30 ga watan Janairu a matsayin dabara na neman matsayi daga gwamnatin Uhuru Kenyatta. Ya ce, ba za mu yi amfani da bikin rantsarwar a matsayin wata dama na sulhu da Uhuru Kenyatta ba, kuma mun bayyana cewa ba ma buƙatar wata matsayi a gwamnatin Uhuru Kenyatta. Muna son mu kasance mu ne da gwamnati. Sai dai Kenyatta ya nuna alama, amma bai yadda da zancen sulhu ba. Babban alƙalin ƙasar General Muigai ya ja hankali a watan Disamba kan cewa duk wani kokari na rantsar da Odinga a matsayin shugaban kasa za a dauke shi ne cin amanar kasa wadda hukuncinsa kisa ne.
Hukumar da ke sanya ido akan shirin tsagaita wuta da ke digirgire a Sudan ta Kudu ta dora ma 'yan tawaye laifin harin da aka kai ranar jajibirin Kirsimeti, inda aka kashe mutane 15 tare da raunata wasu su 26. Rahoton ya ce masu sanya idan sun tabbatar da cikakken bayanin lamarin ne a bayan da suka tattauna da shaidun gani da ido da kuma wani kwamandan 'yan tawaye a yankin da abin ya faru, wanda ya ce an kai harin ne a zaman ramuwar gayyar satar shanun da aka yi masu. Masu sanya idan sun bayyana wannan harin a zaman keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita wuta da gwamnatin Sudan ta Kudu da kungiyoyin 'yan tawaye suka rattabawa hannu a birnin Addis Ababa a cikin watan da ya shige. Ba a ji martani daga bakin kungiyar 'yan tawayen Riek Machar ba a nan da nan, wato kungiyar SPLM-IO.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya soki 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat yau Talata, inda ya ce buƙatar su na cusa kare yaran da ba su da takardun zama a wata doka da za ta hana a rufe ayyukan gwamnati wannan satin zai zamanto ƙalubale ga sojoji. 'Yan jam'iyyar Democrat suna son su rufe harkokin gwamnati a kan yin afuwa da kariyar kan iyaka. Wannan lamari zai shafi sojojinmu ne a lokacin da muke buƙatar su fiye da kowane lokaci. Trump ya ambaci hakan ne a shafinsa na Twitter, inda yake cewa muna buƙatar tsarin baƙin haure mai ma'ana, kuma muna buƙatar shi yanzu. Babu zancen shirin lottery kuma. 'Yan Democrats sun ce watakila ba za su goyi bayan matakin da ba zai baiwa yara kariya ba waɗanda suke ƙarƙashin wani shirin gwamnatin da ake kira Dreamers, hadda waɗanda suka shigo Amurka ƙarƙashin shirin DACA. Shugaba Trump ya jaddada a Twitter cewa kasafin kuɗin da za a kashe dole ne ya zo daidai da buƙatarsa na sanya takunkumi mai tsauri kan tsaron iyakan.
A yau Talata, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fadawa bakin haure da jami'an tsaro a garin Calais mai tashar jiragen ruwa cewa zai yi kokarin shawo kan takwarar aikinsa ta Burtaniya akan cewa ta taimaka a gina garin domin hana bakin haure kwararawa cikin Burtaniya ba tare da ban ka'ida ba. An shirya shugaban na Faransa Macron zai gana da Prime Minister Burtaniya Theresa May ranar Alhamis idan Allah ya kai mu, inda ya ce zai matsawa London lamba ta sanya jari a gina garin don kaucewa irin tasirin da ficewar Ingila daga cikin kungiyar tarayyar Turai zai dora a kan bakin haure. Birnin Calais ya fara yin suna ne a 'yan shekarun da suka gabata a Burtaniya domin shi ne gurin da mafi yawan bakin haure ke zaman wucin gadi. Yawancinsu daga kasashen Afghanistan da Sudan da Eritrea su ne suke isa garin tare da fatan isa Burtaniya domin ba nisa idan aka tsallaka teku. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Najeriya ta ce kimanin mutane 94,000 ne aka yi wa sabon katin kada kura a jihar Niger daga shekarar 2015 zuwa yanzu. Sai dai wasu 'yan jihar sun nuna rashin gamsuwa da adadin da kuma yadda hukumar zaben ke ma ba da katin kada kura'ar. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina.
Muhammad Madaki Wasi shine kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
Ta kawo yanzu mutanen da suka yi rajista a jihar Niger mutum 94,000 da 'yan ɗaruruwa kaɗan akai.
To sai dai bisa ga dukkan alamu wannan adadi na yawan waɗanda suka karɓi katin zaben bai gamsar da wasu al'ummar jihar Niger ba.
Abdulkadir Shehu na Huntuwa, permanent member 3 Subeb Niger State. Adadin da hukumar zaɓe ta baya a jihar Niger ba mu gamsu da shi ba. Wa muna nan kuma muna bincikawa mu gani da wannan al'umma suka bayar tukunna.
Menene ba ku gamsu da shi ba? Yawan kuku dai sanarwar ta gabaɗaya.
Sanarwar gabaɗaya ba mu yi shi ba, dan muna ganin mutane suka fito yafi haka. Amma za mu bincikawa mu gani kuma za mu faɗa mutanen su fito su zo su yi rijista insha Allah.
Sunana Abdullahi Mamman, wanda aka yi sani da Abasu. Wato a gaskiya ban gamsu ba. Za mu zauna in dan jawo hankalinsu da ƴan wayan da suka aje akwati aka zabe su, to abin nan akwai rauni. Dole ne sai mu zo mu hada hannu, mu hada gwiwa, mun ga me ya kamata a yi, mu jawo hankalin INEC, mu nuna musu ya kamata abin nan a ƙara cibiyoyin an san abin nan a kowane lokal gamman.
Shugaban karamar hukumar Mariga Abdul Malik Sarkin Daji ya ce duk da yake suna kokarin fadakar da jama'a akan mahimmancin karbar katin zaben, a ɗaya gefen ya ce akwai buƙatar hukumar zaben Najeriya ta ƙara yawan cibiyoyin karbar katin a maimakon wuri guda ɗaya tal a kowace karamar hukuma.
To amma ta bangaren mu mun iya kokarin da zamu yi mun magana da ita hukumar zaɓe da muka samu da aka ƙara mana center ɗaya a cikin garin Mariga. To amma duk da haka bai wadatar ba. To kaga duk yanda za a yi kokarin mutane su fito su yi wannan abun, dole sai an samu haɗa kai daga ita hukumar zaɓe. Kayan aikin nata yayi ƙaranci.
Na'am.
Ka ga zaɓen wasu wuraren.
To sai dai kakakin hukumar zaben Muhammad Madaki Wasi ya ce a yanzu an dan samu ƙarin cibiyoyin.
Kowane local government a jihar nan tana da wurin da ake yin wannan register guda biyu, a nan kuma gaba kaɗan insha Allah ba zai adadiyawa ba.
Amma guda biyu ai yayi kaɗan har yanzu.
Wato shi yasa har yanzu ɗin ai muna kai korafi wajen ita hukumar zaɓe a headquarter. To kuma yanzu insha Allah response da muka samu shi ne insha Allah za mu samu zuwa windumomi a yi wannan register.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma madalla yanzu kuma bari mu leka jihar Borno. Wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad ta halarci bikin tunawa da ƴan mazan jiya da aka yi jiya Litinin a birnin Maiduguri, inda aka mikawa gwamnatin jihar wasu tubabbin ƴan Boko Haram su 244. Ga Husaina Muhammad da ƙarin bayani.
Ranar 15 ga watan Janairun kowace shekara rana ce da ake bikin tunawa da mazan jiya a dukkan fadin ƙasar Najeriya. Jami'an tsaron ƙasar Najeriya daban-daban sun halarci taron tare da gwamnatin jihar Borno da ma sauran manyan jami'an gwamnati. A bikin na wannan shekarar dai an mika wa gwamnatin jihar Borno waɗansu tubabbu na ƴan kungiyar Boko Haram wanda suka kai 244. Kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Rogers Nicholas, shi ya mika su ga gwamnatin jihar a madadin shugaban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai da ma sauran manyan hafsoshi, bayan da aka gudanar da kwakwaran bincike a kansu. A inda gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya shawarce su da su kasance mutane na gari. Gwamna Kashim Shatima ya yaba ma jami'an tsaron ƙasar Najeriya kan kokarin da suke yi na tabbatar da samun zaman lafiya, inda ya janyo hankalin jama'ar gari da su dinga ba ma jami'an goyon baya domin kawo ƙarshen ƴan Boko Haram a Najeriya. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma madalla a gaida Husaina Muhammad, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta ba tubabbin ƴan Boko Haram kamar waɗanda aka mikawa gwamnatin jihar Borno jiya bayan an gama gudanar da sahihin bincike a kansu. Amma kafin mu bude layukan mu, ku dan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum Radio America, ni na Omamala Ali daga dogon ta cikin Jamhuriyar Niger.
To muna jinka
bisa ga wannan ƴan Boko Haram da an kace su ba da kanun su. To na san gwamnati zai ce da su wannan. Ka ace a ba su aikin da za su yi, ko ku ace a kalla musu da wani abu. Nagode mu da America, ni na Omamala Ali daga dogon ta cikin Jamhuriyar Niger.
To mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Adamawa?
Ina magana da Umar Tela daga jihar Adamawa, karamar hukumar Gombe local government.
To Umar Tela, muna jinka.
Umar Tela dai akalla ya kai shekara kusan 10 yana neman ku, sai yau Allah ya hada ku dai.
Allah sarki, yau gashin ka dace, mu ma mun dace. To menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan wayanda aka sake dinnan, haƙiƙa wasu za a iya samun su ba su da wannan laifi, wasu kuma za su iya saboda sun ga ƙoƙarin da jami'an tsaronmu suke yi a cikin su iya mika kai da laifi. To saboda haka shawaran da ni nake bayarwa, tunda mutum ya kasance dai shi ne tuba ne, ya mika wuya ya ga an fi ƙarfinsa, ina roƙo ga gwamna Kashin Shatima ya taimaka ya ɗan ba su ko ƙure-ƙure sana'a wanda za su.
To mun gode Mallam Umar Tela. Yanzu kuma bari mu je jigawa.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga jigawa?
Kuna magana da
kuna magana da Yunusa mai washi.
To mallam Yunusa, muna jin ka. Yunusa mai washi, muna jin ka.
Na'am, ni dai abin da nake so a yi musu.
Eh.
Ya dace a ce an ba su aiki wanda ya dace da su.
To, kamar wani irin aiki ne ya dace da su?
Aikin da ya dace da su shi ne kawai a ba su aikin da zai busar da su daga irin wannan aiki da suka fito daga shi.
To, mun gode Mallam Yunusa daga Jigawa. Yanzu kuma bari mu sake komawa Adamawa.
To,
talaunawa muke magana daga Adamawa.
To kai zai kuna magana da Abare Bunzujabi daga nan karamar hukumar Numan a jihar Adamawa.
To, Abare, muna jan ka, menene ra'ayinka?
Lallai ni ma na yi alfahari da sake da tubabbun 'yan Boko Haram din nan. Gaskiya abun ya yi kyau.
To, me kake gani ya kamata gwamnati ta yi musu?
To, gwamnati kuma kada ta zungame su, ta jawo su kusa da shi.
To,
a samu zaman lafiya.
To, mun gode Mallam Abare. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To, na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
To, alhamdulillah, kuna tare da Garba Sale, likitan radio na garin Abuwa Bundo, jihar Nasarawa.
To, Garba Sale, muna jin ka.
To, a gaskiya wayannan bayin Allah da aka ce sun ba da kansu maza da mata, to a gaskiya wayanda suka ba da kansu nan domin an shedu mu daman burinmu shine gaba ɗayan su ma 'yan Boko Haram su tuba, su dawo cikin mutane duk harkar rayuwar nan a yi da su abubuwa.
Mallam Garba, ban tare numfashinka ba, waɗanda suka ba da kansu daban, waɗannan su 244 su dama suna a hannu ne. Ana gudanar da bincike a kansu. To, yanzu an gama bincike, aka kuma mika su ga hannun gwamnatin jihar Borno. To, me kake gani ya kamata a yi masu?
Yawwa, to tunda an gama bincike a kansu, duk wanda aka tabbatar da cewa an bincika an samu ya zama mutum nagari, to tabbas ne ya kamata a taimaka musu, a yi kuma kaffa-kaffa, su shigo cikin mutane, a yi harkokin gina duk wani hidimar rayuwa na Najeriya tare da su. Su kuma za mu roke su, don Allah don Annabi su yi tuba na zahiri, wanda yake tuban nan sun tuba, ba za su sake cutar da mutane ba, ba za su cutar da al'umma ba. Su ma sauran domin suna jinmu, muna roƙonsu don girman Allah su tuba, su dawo cikin mutane, su ajiye makamin su, daina wannan kashe-kashe da suke yi. Wannan a gaskiya.
To, Mallam Garba Sale, likitan rediyo, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalamu, da wa muke magana daga Kaduna?
To, sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyan.
To, Prince Abubakar, muna jinka.
Labi a wannan babban nasara ne aka yi, kuma ni a guri na waɗannan mutane abinda ya kamata a musu a matakin farko dai ya zama suna ƙarƙashin kulawar hukuma ta kowane bangare. Ta yanda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo. Sannan kuma in so samu ne waɗannan mutane ya kamata kowannensu a tantance su a san a wani mataki suka tsaya na karatu kafin su kasance a wancan ƙungiya. Ta yanda a yanzu sai a maida su makarantun da ya dace da kowannensu, ta yanda za su gaba da gudanar da karatuttukansu, ta yanda rayuwarsu zai sauya, tunaninsu ya canza daga wancan mummuna idan da suka fito.
To, Prince Abubakar, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je da Maturu. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Damaturu? Malami ko malama daga Damaturu, kuna jin mu ko ku in ce kana jin mu? To, ina tunanin layin da ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son ne mu ji ra'ayoyinku akan wani irin taimako ne kuke gani ya kamata gwamnati ta ba tubabbin 'yan Boko Haram, kamar waɗanda aka miƙawa gwamnatin jihar Borno jiya kenan, su 244, bayan da aka gama gudanar da sahihin bincike a kansu. Shin yanzu kuma me ya kamata a yi musu? Abinda muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kenan. Mun sami kira daga Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara?
Da Muhammad Sani daga Gusau.
To, Malam Muhammad Sani daga Gusau, muna jinka.
gaskiya ne ayina abin da yake shi ne gwamnati ta taimaka bayan ta musu akwato a samu su ayyukan tsakani da Allah ko ba gaskiya ba kuma ayi kishi da Allah in sun ba ku ne ta alina ha ta saka san musa ji ko ba gaskiya ba in ba ma su ba har wanda an taji muna kirai kirai gare su don Allah taimaka su ji halin da al'ummar daji suke ciki kauyuka suke ciki don Allah su rawo cikin gari su nemi al'umma nemi al'umma su a danga su nemi afuwa ga al'umma jama'a da gwamnati taimaka don Allah su abin nan su aje makamansu.
To mun gode Malam Muhammad Sani daga Gusau da ra'ayinka, mun kuma gode ga sauran waɗanda suka kira mu su ma. Anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasan kokowar gargajiya na kasashen da ke kewaye da tafkin Chadi da suka hada da Niger, Nigeria, kamar da Chadi. Wasan da aka kammala a makon da ya gabata birnin Difa domin tabbatarwa idanun duniya da cewa zaman lafiya ya dawo a wannan yanki. Kasar jamhuriyar Niger ita ce ta lalabe dukkan tukuce-tukuce walau na 'yan wasa daya-daya ko kuma na kasa da kasa gaban Nigeria, kamar da Chadi. A can kasar Faransa kuwa yanzu haka ana can ana ci gaba da wasannin rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na kasar makonni na 21 Ligue 1. Bordeaux na buga da Cannes, sai Marseille ke buga da Strasbourg, yayin da Monaco ke bugawa da Nice. Idan muka leka a wasannin kwallon hannu da ke wakana na kasashen Turai yanzu haka a kasar Croatia, Ankara dazu-dazun nan tsakanin kasar Faransa da kasar Belarus. Mun kusan cewa Macedonia na ta buga da Montenegro da tarma 29-28, sai Republic Czech da ta lalabe kasar Denmark da ke rike da Campion Olympic da ci 28-27, Spain ta karkare Hungary da ci 27-25, Croatia mai masarkin baki ta karkare Iceland da ci 29-22, sai kuma kasar Norway da ta lalabe Belarus da ci 33-28. Daga kasar Croatia inda ake ci gaba da wasannin Turai na wasannin kwallon hannu, sai kasar Australia inda ake can ana wasannin Open na tennis, kuma ana ci gaba da fafatawa yanzu haka. Roger Federer ya kai zagaye na gaba bayan da ya nasara gaban Alcaraz Bedan da ci 6-3, 6-4. Juan Martin Del Potro, wanda ke matsayi na 12 na jerin 'yan wasannin tennis na duniya, ya kai ga wasa na gaba bayan da ya karkare dan kasar Amurka France Tiafoe da ci 6-3, 6-4, 6-3. Shi ma Gael Monfils dan kasar Faransa ya kai labari zuwa zagaye na gaba bayan da yayi waje da dan kasar Spain John Munar da ci 6-3, 7-4. Sai dai Benoit Paire dan kasar Faransa bai samu damar wucewa ba domin Guillermo Garcia Lopez ya lalabe shi don zagaye na farko. Haka zalika Richard Gasquet dan kasar Faransa ya samu zuwa zagaye na gaba yayin da Orinka dan kasar Switzerland ya lalabe Ricardas Berankis dan kasar Lithuania domin samun shiga wasanni na gaba na Open na Australia da ci 6-3, 6-4, 2-6, 7-6. Caroline Garcia ita kuma yar kasar Faransa bangaren mata duka da Open na kasar Australia ta samu kai ga wasanni na gaba a Melbourne a kasar Australia bayan da ta hankade yar kasar Jamus Karina Wittpoef da ci 7-6-3. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta dakatar da taimakon tsaro da take baiwa sojojin Pakistan sakamakon gazawar gwamnatin wajen daukar matakin hana 'yan ta'adda samun tudun mun tsira ko kuma tsare duk wani dan ta'adda ko tsagerin sa kai da ke barazana ga harkokin Amurka. Za a iya kauda kai kan lamari zuwa lamari, idan aka tantance suna da muhimmanci ga bukatun tsaron kasa. Dakatarwar ba ta dindindin bace a wannan lokacin. Za a jingine ba da taimakon kudade da sauran kayayyakin da ake kaiwa, amma ba za a soke baki daya ba. Yayin da muke fatan Pakistan za ta dauki kokarin mataki akan yan tsageru da kungiyoyin yan ta'adda da muke nema, ba mu kuma da niyyar sake shirye-shiryen mu ko kuma tallafin ba a wannan lokacin. Shugaba Donald Trump ya bada sanarwa a yayin da yake gabatar da jawabinsa akan manufar Amurka da ya gabatar a kudancin Asia a watan Agusta cewa babu wani kawance da zai tsira a kasashen da suke baiwa tsageru da yan ta'adda da suke kaiwa Amurka da ma'aikatan ta hari mafaka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Hayden Ward, ta yi nuni cewa duk da tuntubar da wannan gwamnati take yi da gwamnatin Pakistan, yan kungiyar Taliban da hakani na ci gaba da samun mafaka a cikin Pakistan yayin da suke kulla makarkashiyar gurgunta Afghanistan da kuma kai hari akan Amurka da abokanta. Ms. Nuwar ta ce Pakistan ta dandana kudarta sosai daga ayyukan ta'addanci, kuma jami'an tsaro suna ta kokarin yakar waɗannan kungiyoyi da ke harin ayyukan Pakistan irin su Al-Qaeda, ISIS da kuma Taliban ta Pakistan. Amurka ta taimakawa Pakistan wajen yaki da waɗannan kungiyoyi, amma a cewar Nuwar, lokaci yayi da ya kamata Pakistan ta hana wa yan ta'adda mafaka da tsare waɗannan yan ta'adda da tsagerin da ke barazana ga muradin Amurka. Taimakon da Amurka ke bayar Pakistan na fararen hula baya daga cikin waɗanda aka dakatar. Har yanzu Pakistan ta kasance ƙasa mai muhimmanci a nahiyar da kuma duniya, haka kuma tarihinta da Amurka mai ƙarfi. Amurka za ta ci gaba da jajircewa ta ɓangaren ci gaban Pakistan, kasancewarta mai ci gaba da bin hanyar demokradiyya mai ɗorewa da kuma zaman lafiya da makotanta. A shari'a Amurka take ta yi aiki da Pakistan wajen yaƙi da dukkanin 'yan ta'adda babu rabe-rabe, tare da fatan sabunta alaƙar ƙasa da ƙasa akan harkokin tsaro mai zurfi idan Pakistan ta nuna buƙatarta na tunkarar Taliban a Afghanistan da ƙungiyoyin haƙƙani gami da sauran 'yan ta'adda da ƙungiyoyin tsageru da ke ayyukansu a cikin ƙasar. Wannan shine sharhin da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa ga editorials VOA Washington DC USA. Za kuma ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin wannan sharhin a shafinmu na yanar gizo a www.voa.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban hamayya na kasar Kenya Raila Odinga, wanda jam'iyyar National Super Alliance NASA ta kalubalanci sakamakon zaben da aka sake gudanarwa, ya sha alwashin cewa zai rantsar da kansa a matsayin shugaban kasa na al'umma ƙarshen watan Janairu idan Allah ya kai mu, muddin ba a yi zaman sulhu tsakaninsa da shugaba Uhuru Kenyatta ba. A wata hira na musamman da aka yi da shi a sashen Swahili na muryar Amurka yau Talata, Odinga ya musanta zargin da ake yi masa na cewa zai rantsar da kansa ranar 30 ga watan Janairu a matsayin dabara na neman matsayi daga gwamnatin Uhuru Kenyatta Hukumar da ke sanya idanu a kan shirin tsagaita wutar da ke girgire a Sudan ta Kudu ta ɗora ma 'yan tawaye laifin harin da aka yi jajirbirin Kirismeti, inda aka kashe mutane 15 tare da raunata wasu 25. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat yau Talata, inda ya ce buƙatarsu na cusa kare yara da ba su da takardun zama a wata doka da za ta hana a rufe ayyukan gwamnati wannan satin zai zamanto ƙalubale ga sojoji.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.